السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة الدعاء وأن مسلاتي من البركة مسلاتي على محمد الدمي أنا الدبورت كرمي دبوريج كنجار برنو a yau 22 ga watan Ramadan hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431, wanda kuma yazo daidai da 1 ga watan 9 miladiya ta 2010. A wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, inda muna cikin tafsirin suratul Hijr, kafin mu je ga ayoyin da zamu ji karatun su da fassara su a wannan zaman insha Allah. Akwai magana dangane da neman taimako da muka sanar kwanaki na gidan prison, wanda da ikon Allah da dama daga cikin mutane sun kawo abin da ya sauwaka. Akwai waɗanda suka ba da kuɗaɗe kamar Brigadier Abba Kyari ya ba da 100,000, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai wani bawan Allah da bai faɗi sunansa ba, shi kuma ya ba da 20,000. Akwai wata mata baiwar Allah da ta ba da tisin gwal. Wani yana da kyau mata su yi koyi da ita, wanda ta duba asusunta ta ga babu ko kwamoto da koma asusun gwalagwalanta. Mata a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan ba da gwalagwalansu don a taimaki mabukata, a taimaki addini. Don haka yana da kyau a yi koyi da wannan baiwar Allah, kuma za ta shiga cikin waɗanda suka sunnanta sunna mai kyau, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama. Don haka tana da ladan, ladanta kuma da ladan waɗanda suka yi koyi da ita har zuwa sashen kiyama. Akwai Islamic Medical Association na abin nan Federal Bureau Psychiatric, yawa Federal Bureau Psychiatric, su ma sun aiko da 10,000 taimakon su duk shekara sukan aiko. Wannan shekarar kamar da suka saba sun aiko da taimakon su. Waɗanda suka ba da taimako, Allah maɗaukakin sarki ya sakanta musu da mafi alkhairin abinda suka bayar. Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu su a mizanin ayyukansu na alkhairi ranar gobe kiyama, ranar da suka da mutane suke cikin bukata zuwa ga irin ayyuka na alkhairi da suka yi a nan duniya. Waɗanda suke da sha'awar su taimaka, Allah bai ba su iko ba, muna musu addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon taimakawa a shekaru na gaba. Sannan akwai bukatu da suka rage, akwai abubuwan da an samu, akwai kuma abin da ba a samu ba, kamar tabarmi. Yana daga cikin abin da ake bukata har yanzu ba a samu ba tabarmi, saboda haka idan akwai waɗanda su taimaka, yana da kyau su ba da taimakon, don ana so a je a kai musu ziyara ranar Litinin mai zuwa insha Allah. Kuma abin da ya shafi abincin buɗe baki za a fara yi musu tun daga yau, za a fara kai musu, Allah ya so. Muna cikin suratul Hijr da za mu tashi a kan faɗar Allah maɗaukakin sarki na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, aya ta 49.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
نعم الله مطلوب في سرك يشيد في عبادي أني أنا الغفور الرحيم تباوى بايدا لأباري شوى ni lalle ni ne mai yawan gafara mai yawan tausayi wa anna azabi huwa al'azab al-alim kuma lalle azaba ta ita ce azaba mai alim wa nabbi'uhum an dayf ibrahim kuma ka ba su labarin bakin annabi ibrahim zaqalu alayhi fa qalu salama duk inda suka shiga wajen sa suka ce da shi aminci ya tabbata gare ku qala annabi ibrahim yace inna minkum wajiluna mu muna cike da tsoro game da ku qalu suka ce la tawjal kada ka ji tsoro inna nubashiruka bi gulamin alim mu muna maka albishir da wani yaro mai ilimi qala annabi ibrahim yace abashartumuni ala an mastani alkibar fa bima tubashirun shin kuna yi min albishir ne tare da tsufa ya same ni wato tare da girma da ya same ni fa bima tubashirun to da menene kuke mun bishara qalu suka ce basharnaka bil haqqi muna maka bishara mun yi maka bishara ne da gaskiya fala takun min al qanitin don ka kada ka zama daga cikin masu fitar da rai qala annabi ibrahim yace wa man yaqnut min rahmati rabbihi wane ne zai fitar da rai daga rahmar ubangijinsa illa dhalun sai ko ba wato ubangiji madaukakin sarki bayan gaya mana abin da ya faru na halittar annabi adam alaihi salam da kuma abin da ya faru na kissar iblis da taurin kai da yawa Allah madaukakin sarki da yadda ubangiji ya faɗi sakamakon waɗanda suka bi iblis da sakamakon waɗanda suka saba wa iblis wato masu ikhlasi sai ubangiji kuma ya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka bawa bayina labari to ka sanar da bayina cewa lalle ni mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wa anna azabi huwa al'azab al-alim kuma ka gabara ka gaya wa bayina cewa lalle azaba ta ita ce azaba mai alim wato Allah madaukakin sarki yana shimfiɗa domin labarukan da zai bayar da abin da ya wuce a baya da kuma abin da zai bayar nan abin da yake a baya duk suna nuna mana Allah madaukakin sarki yana da yalwatacciyar rahama ga dan adam wanda kuma duk wanda ya bi Allah madaukakin sarki a nan duniya zai gamu da rahama ta lahira sannan kuma ubangiji a baya ya gaya mana sakamakon waɗanda suka fantare wa Allah suka saba wa Allah suka yi bin dokar Allah kuma suna da nasu sakamako na azabar ubangiji to haka nan abin da zai gaya mana a nan gaba na kissar annabi ibrahim alayhi salam da annabi lut da kuma kissar ashabul aisha wanda dukkanin kissoshin suna dauke da bayanin yadda Allah madaukakin sarki yake rahamarsa ga mu'minai wadanda suke da takawa wadanda suke masa biyayya da kuma yadda Allah yake kama wadanda suka saba masa da azabarsa wannan jumla ko ayoyi guda biyu sun shimfiɗa ne na abin da zai zo kuma sannan ƙarin bayani ne na abin da ya wuce domin a cikin kissar annabi ibrahim alayhi salam akwai yadda Allah madaukakin sarki ya nuna rahmarsa ga bayansa na kwarai cikin albishir da Allah ya yi wa annabi ibrahim alayhi salam da matarsa da cewa za su samu ɗa bayan da suna ganin kamar abin ba zai yi ba ubangiji ya ce za su zai ba su ɗa da rahmarsa sannan kuma yadda zai tsere da annabi Lutu alaihi salam da mutanen gidansa a halaka azzalumai, wanda wannan ma tsere da annabi Lutu da mutanen gidansa su farka matarsa ita ma wata rahama ce. Sannan kuma da yadda Ubangiji yake farkin yadda zai wato zai halaka mutanen annabi Lutu wanda suka yi sako suka saba Ubangijinsu. Wannan kuma shi ke nuna ɓangaren azabar Ubangiji. To waɗannan jikoki guda biyu duk suna kunshe da abin da zai zo nan gaba, don haka kamar mashiga ce, kamar gabatarwa ce ta kisoshin da za a ambata, domin za su nuna yadda rahamar Allah take da kuma yadda azabar Ubangiji take. Wato Ubangiji ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu, rahamarsa da azabar, ga duka cewa rahamarsa ta rinjaye azabar, rahamarsa tausayinsa ya rinjaye fushinsa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa yayin da Allah ya halicci halitta ya rubuta wani littafi yana wajensa a gurin al'arshi, inna rahmati sabaqat ghadabi, wato rahmata ta rinjaye ta gabata fushina, wa rahmati wasi'at kulli shay, rahmar Ubangiji ta yalwaci dukkan komai. Saboda haka Ubangiji maɗaukakin sarki yana da yalwatacciyar rahama wacce ta shafi kowa da kowa a nan duniya, sannan kuma yana da keɓantacciyar rahamar da zai yi wa mu'minai ita a ranar Uhud kiyama. Sannan kuma wannan ba yana nuna cewa ba zai kama masu laifi ba, a'a, akwai kuma azaba da ya tanadar ga waɗanda suke fantararru kan garuru waɗanda suka kiran Allah. Don haka shi yasa Ubangiji yake haɗa abin biyu, anni alal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab, ga gafara da jin kai, sannan kuma ga azaba. Akwai wannan, akwai wannan, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ubangiji yana cewa lallai Ubangijin ka mai gaggawar hukuma ne, kuma lallai Ubangijin ka mai rahama ne mai gafara. Ubangiji yana hada wannan, wa inna rabbaka la yughfiru lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab, lallai Ubangijin ka mai yawan gafara ne ga mutane duk da zalunci, sannan Ubangijin ka kuma mai tsananin hukuma ne. Ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik inna rabbaka la yughfiru wanzu iqadin ali, Ubangijin ka mai gafara ne kuma mai hukuma ne, ghafirin dhanbi wa qabilin tawbi shadidin iqabi liqawli, Ubangiji mai gafara ne, mai gafarta zunubi ne kuma mai hukuma ne, mai tsananin hukuma ne. Saboda haka dole mu'mini ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu, ya riƙa tuna waɗannan abubuwa guda biyu, ya tuna janibin rahama, ya zan ba mai ɗeba ƙauna ba ne daga rahamar Ubangiji, sannan kuma ya riƙa tuna janibin hukuma, kada ya zama wanda zai saki jiki ya sakankance ya miƙe ƙafa ya yi abin da ya ga dama don jin cewa Ubangiji yana da rahama. Shi yasa Ubangiji zai ciza zai kula a faɗi rahamar, a faɗi kuma abin nan, duk da janibin rahamar ya yi rinjaye. Shi yasa za mu ga ko a wannan ayar Ubangiji sai da ya ƙarfafa batun rahama din da wajen abubuwa guda uku, ya ƙarfafa ta da anni, sannan kuma da damirul fasl ana, sannan kuma al-ghafur. Wannan halittun da nan ita ma ta ƙarfafawa ce, saɓanin janibin azaba kawai cewa wa anna azabi huwa al-azabu al-alim, ba a ƙarfafa shi ba kamar yadda aka ƙarfafa janibin rahama. To sai Ubangiji kuma yake gaya mana kissar annabi Ibrahim, wanda a nan ne za mu ga rahamar Ubangiji yadda take fitowa ƙarara, da kuma yadda azabar tashi take bayyana ga waɗanda suka cancance ta. Ya ce wa nabbi'uhum an dhaibi Ibrahim, ka ba su labarin bakin annabi Ibrahim. Mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya tura zuwa ga annabi Ibrahim da kuma mutanen annabi Lut domin su halaka su. Annabi Ibrahim alayhi salam yana cikin Falastini, wato a gurin da ake kira Al-Khalil, garin da ake kira Al-Khalil, a nan yake zaune. Annabi Lut alayhi salam ya shi kuma yana cikin Sadum, wata alƙarya ko wani birni wanda yanzu yana cikin ƙasar Jordan. Akwai garin da ake kira Sadum, sannan da wasu alƙaryoyi kusa da shi kamar Amura da Sabur, duk alƙaryoyi ne wanda suke tare da wannan gari na, wato ƙauyukan da suke gefen wannan gari na Sadum. To annabi Lut alayhi salam an tura shi ya je ya gargaɗi mutanen wannan gari, ya yi musu wa'azi, ya faɗakar da su bar laifin da suke, sun shahara da laifin gun maza. Ubangiji maɗaukakin sarki ya tura annabi Lut alayhi salam ya je ya musu wa'azi, wanda annabi Lut kamar yadda muka faɗa dan uwa ne ga annabi Ibrahim alayhi salam, wato annabi Ibrahim kamar babba yake a wajensa. saboda haka shi an tura shi can ne ya je wa to lokacin da Allah ya turo malaiku za su je garin annabi Lut su halaka mutanansa sai suka biyo ta Khalil inda annabi Ibrahim alaihi salam yake da matarsa Sara to wani lokaci suka je suka shiga wajensa suka yi sallama bayan sun yi sallama shi kuma sai abin ya tsorata shi don ganin mutane haka baki ba a lokacin kuma da aka saba ziyara kuma bai san su shi yasa a wani lokaci innakum qaumun munkaru ko mutane ne da ba a san daga ina ku bayan ya ansa musu sallama ya ce to ban gane ku ba sannan kuma ya kawo musu kabari na abinci sai ya ga cewa kamar hannunsu baya kaiwa kan abincin tunda ya soya musu ɗan mareki mai lafiya ya kawo musu kuma sai ya ga cewa ai hannunsu baya zuwa kan abincin wanda wannan ya ƙara sawa ya ji tsoro domin in baki ne wanda suke na kirki ya za a yi baƙo ya zo ka kuma kawo masa abinci amma ya ci to alamar akwai wata wani abu da yake tattare da shi bai zo da zaman lafiya ba da ba kun arziki ne kana kawo abin da zai iya bebe ka kuma ya ci abincin da ka bashi musamman ma ka baki irin wannan soyayyen tabbare ki da kashin tabbare ki kuma a ce ka ci to kaga nan dai akwai wani abu wato ba wannan ta kawo ba akwai wani abu da ya kawo to shi yasa kamar yadda Allah ce falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut lokacin da ya ga hannayensu ba su zuwa kan abincin sai ya ji tsoro ya ce ni ban gane ba ni wannan abu ban gane ba na kiran shi ne ma'anar na kiran ya ce ni ban gane ba waɗanda ke mutane ne har ula ta kafa ka ce kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumin lut an aika mu ne zuwa ga annabi Lut zuwa ga mutanen Lut to anan ya fahimci cewa mala'iku ne Allah ya aiko wasu ruwayoyi ce akwai Jibril da Mika'il da Israfil su ne Ubangiji ya aiko su uku to sai suka fara bi da gida annabi Ibrahim da su ba shi labari to sai suka matar shi na gurin ta ji labarin za a ji a halaka mutanen annabi Lut tunda labarin su ya riga ya fantsama ko ina ana an yi irin aika-aika da suke kuma annabi Lut yana ta fama da su ya kasa ciwo kansu to Ubangiji maɗaukakin sarki yanzu ya kawai yanke hukuncin cewa kawai waɗannan mutane a zama da su a share ƙasa da su kuma barnata ne barin su a ƙasa guba ne a kau da su don haka matar annabi Ibrahim na jin cewa ai mutane ne a mala'iku ne aka tura za su halaka annabi abin nan mutanen annabi Lut sai wannan ya sa su ji daɗi wa ra'atuhu qa'imatu fadahika fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub sai kuma sun suka mata bishara da annabi Ishaq cewa ai za ta haifi ɗa sunan shi Ishaq shi ma kuma zai haifi ɗa sunan shi Yaqub wato kaga ya nuna kenan za ta haifi ɗa kuma ya girma ya rayu sannan har ya haihu kuma duk a lokacin suna gare ba sun zuwa tunda bishara ba za ta kammala ba sai sun ga jikan nan kuma yi jira Allah musu za su haihu kuma dan ku ma zai haihu za ku ga hajjikan wato har dan ku ma sai kun gaishi a can a cikin suratul Hud kaga ubangiji ya faɗi bishara da aka yi wa ita mata anan kuma ubangiji sai faɗi bishara da aka yi Ibrahim alaihi salam wato in ce inna minkum wajilu qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim ce la tawjal kaka ji tsoro muna maka bishara da yaro mai gini to wannan shine Ishaq sun kamar yadda sabar ko ta nuna fa basharna hadi Ishaq wa wara Ishaq Yaqub to a lokacin ita ma abin ya daure mata kai ya ra'ayi kamar ita tsohuwa ba karara da ta shekara wajen ta sai ba ta haihu ba yanzu kuma tsohai ko bai da ita ake ta yi ciki ta haihu abin ya daure mata hala ya waye da a wa ana ajuzu wa hada ba'di shaykha inna hada la shay'un ajib qalu atajabina bi amrillah رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيب المجيد الله يسكي شو يا ويلتا يا كيتونا أرد وأنا عزوز نا حيب على هذه إلى قوة وهذا بعد شيء هذا قوة مني تمجي لا شيء ما تقوله يا هذا تقوم 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 قوة سنة أشيء محيب إن هذا لشيء عجيب هاي وانا أبدا ما مجي جزء لشيء ما تعجبين من أمر الله ذاكي ما مجي من أمر الله idan Allah ya halicci dan adam ba uwa ba uba ya halice dan adam daga namiji ba mace wato Hawwa ya halice dan adam daga mace ba namiji Annabi Isa alaihi salam to ya zai kare kuma halitta dan adam daga gogo da gogo babu ba namijin babu mace an yi dan samu to kuma sai aka samu ta daga namiji da mace dan samu to dan ubangiji ya nuna masa kudirar sa ta fi karfin komai ta fi gaban komai babu abin da zai fi karfin ikon Allah ta'ajjabina min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahli albayt innahu habibun majid fa wannan lokaci annabi Ibrahim alayhi salam shi ma kamar ayat da cikin na shi ma da aka yi masa yayi mamaki ce la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qala abashshartumuni ala amma sani al-kibar na ku yi min bishara tun daga tsufa ya zo min wato tsufa ya kan min na zama tsoho ya za a yi kuma bishara fa bima tubashshiru da me kuma za ku bishara wato kaga yadda ya kidime saboda abin ya daure masa kai duk da cewa mala'iku ya fahimci mala'iku ne mala'iku ba sa ƙarya ba haka maganar da suke gaya masa gaskiya ce shi ma kuma ba wai shakka yake cewa gaskiya ba ce to amma kidimewa abinda baka tsammani kamar yadda muka taɓa bayani a baya abinda baka tsammani in lokaci guda aka zo aka ce maka ka samu to ba mamaki ka kidime wani lokaci ka rika neman ma mai baka labarin kai sake gaya mun dai haka ko yake kai ba ni insha wato kaga ya faɗa maka fa da farko ka ji amma kuma ka ƙara cewa ba ni insha saboda labarin ya maka dadi kuma ya kidima ka shine yake cewa abashartuhuni ala aqsani alkibar duk da na tsufa kuke mun albishir da zan samu da fa bima tubashshiruto me kike bisharar ta ku wato ku ƙara ba ni insha ku ƙara gaya ku kaga anan ba wai yana shakka bane kamar yadda yake cewa rabbi arini kaifa tuqin mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'innu qalbi kaga ba ya ce wa ubangiji ya ubangiji shin kana raye ba dace ba ba haka ya tambaye shi ba ya tambaye shi kaifa ya kake wato kaifiyar yin to ya tare amma sanin cewa Allah yana raye ba dace wannan ba shakka ko shi awalam tu'min ba kai imani ba qala bala shi dai imani bala walakin yatma'innu qalbi saboda zuciya ta ta kara samun tsumani da ta nutsu wato in ga kaifiyar da ido na in zama galau ba jiyo ba to wannan shine abin da ya faru ga Zakariya alaihi shi ma kaga lokacin da rabbi habbi min da dukkan zurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a fanadathu almala'ikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqil qala kadhalika allahu yaf'alu ma yasha kaga shi ya roka yace Allah ka bani duk da ya san ya girma amma kuma ya roki Allah yace ka bani mala'iku suka yi masa albishir cewa Allah ya baka zai baka da sunan shi yaya ga sifar sa kaza kaza da kaza da kaza sai kuma ya dawo saboda kidirewa kai sai kuno ne ya zan samu da to kaga shi ba tambayar da yake yi ba wai yana shakka bane kai jiyar ya za ka samu ya dan zai samu gari shin wata mata zai aura shin za a dawo da su yara samari yan bana bakwai ko ku a'a haka shi dai ya ga ya mata yaya dai shine ubangiji yake masa haka ubangiji yake abin da yake don haka haka ya ga dama haka zai baka dadin cikin duk da ka girma din kuma ai ka san ka girma ka roƙi Allah saboda haka a wani lokaci idan abu ya zo wa mutum na farin ciki bagatatan to yakan kidibi ya rufe ta jena wasu tambayoyi duk da ba wai yana shakkan labarin ba to bayan Annabi Ibrahim alaihi salam ya nutsu ya kuma fahimci cewa mala'iku ne to kaga dole ne yanzu kuma mai menene ne yake tafe da shi ya abin nan falamma zaba Ibrahim ar-ra'u wa ja'at al-busra yujadiluna fi qawmi lut inna ibrahima la halimun awwahu munib sai ya rika kuma ja da mala'iku game da mutanen Annabi cewa ko a saurara musu ko a dan jinkirta musu a dan daga musu kafa a dan ƙara ba su lokaci wataƙila za su gane wataƙila za su yi hankali wataƙila za su bar abin da suke yi Allah yake cewa yace a basharatumuni ala ammasani alkibaru fa bima tubashshirun qalu basharnaka bilhaq suka ce mun maka albishir da gaskiya fala takun min alqanitin kada ka zamo daga cikin masu ɗeba kauna wato kar ka zama cikin waɗanda suke fitar da kauna za su samu rahama ta Ubangiji bishir da gaskiya fala takum minal qanitin kada ka zamo daga cikin masu deba kauna annabi ibrahim alaihi salam ba zai zama cikin masu deba kauna ba kamar yadda allah ya ce inni a'izuka yake ga annabi nuh alaihi salam inni a'izuka an takuna minal jahili ina maka wa'azi kar ka zamo cikin jahili kaga ba a ce ina maka wa'azi kar ka zama jahili ba haka dan anan suwa ba su ce fala takun qanitan ba sai kakka zama mai daiba kauna sai kakka zama cikin masu daiba kauna wato shi baya cikin su to kada ya abin da zai shigar da su shigar da kansa cikin su to fa'ila annabi Musa annabi Ibrahim alaihi salam ba daiba kauna yake yi ba kana wa man yaqut min rahmatir rabbi wa ay zai daiba kauna daga samun rahmar ubangiji wa ay zai fitar da kauna illa dalluna sai ko batattu wato sai batacci wanda bai san girman kudurar Allah wanda yake ganin kamar Allah bai san da ya buƙatar halittarsa ba kamar wanda yake ganin Allah ba zai tausaya wa mai buƙatar tausayi ba wannan kuma duk aiki ne na batutu annabi Ibrahim alaihi salam ba batacce ba ne qanitan lillahi hanifan wanda yake da'a ne ga ubangiji wanda yake karkacewa duk wata barna ce don haka ba zai yi abin da batutu za su yi ba shi yasa ya gaya musu cewa man yaqut min rahmatir rabbi illa ad-dallun sai ko batutu kawai su ne za su fitar da kauna daga ramar ubangiji kala fa ma khabbukum
qala ma rabbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa
قال فما خطبكم ايها المرسلون to yanzu bayan ya gama jin bushara ya gama jin maganar zai samu da zai samu jika sai kuma ya dawo ce fama khatbukum ayyuha almursalun da wani babban al'amari ne kuke tafiya ku wannan manzanni kaga sun zo a matsayin baki ya karbe su ya karrama su sun mata bushara amma kuma ya dawo yana tambaye su to wani babban al'amari ne yake tafi da su kenan akwai wani abu banda batun bushara ba batun bushara kenan ya kawo su ba in batun bushara ne ya kawo su ai mala'ika ɗaya ma ya isa ya kawo bushara ba sai an aiko mala'iku da yawa to tunda ya ga har wajen guda uku kaga kenan bushara nan ba ita ce ta kawo su akwai wata magana to shi yasa sai yace ma khatbukum al-khatbu shine al-sha'n al-amr al-jalab babban al'amari kamar ce wani babban abu ne ya kawo tabbas wannan ba batun bishara ce kawai ke tafi da ku ba in batun bishara ce mala'ika ɗaya isa ya kawo ta amma har a ku taho ku uku ya nuna cewa akwai wata magana ku gaya mun menene yake tafi da ku qalu inna ursilna ila qaumin mujrim suka ce mu an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimi da masu manyan laifuka wato mutanen annabi Lut alaihi salam kaga wannan aiken ba aike bane da kai sako aike ne da halakar a can baya ma na nazzilul mala'ikatu illa bil haqq ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya to wannan ita ce gaskiyar wato azabar da Allah madaukakin sarki zai yi wa waɗannan al'umma ita ce ta sa Allah ya aiko da wannan mala'iku illa ala lut sai dai mutanen iyalan annabi lut inna lamunadduhum ajma'in mu lalle masu tserar da su ne gaba daya wato sun jingina tserarwa zuwa ga kansu sun ce su za su tserar da mutanen annabi Lut duk da cewa aikin Allah ne amma saboda su aka sa su yi wannan su ne masu su ne sababin aikin sai suka jingina kansu zuwa ga sababin zuwa ga suka jingina aikin zuwa ga kansu domin su ne sababin aikin suka ce in lam ra'atuhu sai dai matarsa qaddarna innaha minal zabirin ita mun riga mun hukunta cewa tana daga cikin halakaku ita za ta zama cikin halakaku saboda ita ba ta yi imani da annabi Lut alaihi salam ba sannan kuma tana hada kai da waɗancan masu laifi wajen kai musu rahoto da ba su labarin duk irin abin da yake ake ciki saboda haka ita ba za ta shiga cikin iyalan annabi Lut da za a tsirar ba ita tana cikin halakakku kamar da dan annabi Nuhu alaihi salam ya zama cikin halakakku baya cikin mutanen abin nan jama'ar annabi Nuhu alaihi salam da ubangiji yace zai tsere da su a cikin jirgi falamma jaa al mursalu
falamma jaa al lutin al mursalun qala innakum qaumun كَرُون قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ يَا أَيُّهَا الْمُنذِرُونَ وَأَنَّ الْمُنذِرِينَ سُكَزُوا جَمَعَ الْأَغَ إِيَالَ أَنَّهُ أَنَا لَكُمْ سُكَزُوا لُوطٍ شِكَانَ alalu ana nufin shi lutsin alaihi salam shi karan kansa a kafin su baro annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya ja da su wato ya dan ne biya shiga cikin magana saboda tausayin sa da hakurin sa sai ya nemi cewa ko a dan taurara mu ko dan jinkir ta musu ko dan kara kaza musu kafa wata kila bayan yan kwanaki yan shekaru wata kila za su yi hankali wata kila za su daina laifin da suke ولما ذهب عن ابراهيم الروع جاءت البشرى يجادلنا في قومه ان ابراهيم لحليم اواه منيب علاقه شبه الملائكه تكون متى كي يشغى wannan magana babbaci ya ibrahim a'rid an hada innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim azabun ghayru mardud ibrahim kashkaka shiga wannan magana duk magana da kaje ake wani na neman sa baki ya neman abuwa ya neman alfarma aka ce kanka shiga wannan magana to babbace ka duba girman annabi ibrahim alaihi salam shi kanka shiga wannan magana a'rif an hada kabar wannan magana ba ta ka al'amaru ubangijin ka ya riga ya zo kuma waɗannan mutane azaba ce da babu wanda zai sai tunkuɗe ta ita ce ta zo to daga nan suka bar shi suka zo wannan alƙarya ta sado فلما جاء على موسى المرسلون قال انكم قوم منكرون شوفوا دي متاني ne da ban san ko zuwa ne lalle ko mutane ne baki da ban san ko zuwa ne ba saboda alƙarya abin da dan gari ne da kuma wasu ɗan ƙauyuka da ke gefen sa saboda ka kusan duk wanda suke kai kawo a iya dan tukukin alƙan su mataki da suke zuwa su wuce ko su fita hanyar ko su kawo ko su zo garin da kai duk an da an san amma ga wasu samari masu kyau kyawawa ga su suna haske ga su sun kwakwasa masa gida yana lekowa ya ga wasu mutane kamar farin wata ya ce innakum qaumun munkarun ku mutane ne da ba ni ban taba ganin ku qalu bal ji'naka bil haqq ya ce mun zo baka bima kanu fi yamtaru da abinda suka kasance suna maka jayayya akan sana azaba kaga anan ya fahimci cewa to wannan mala'iku ba mutane bane kamar kowa don hankalinsa ya tashi hankalinsa ya tashi ganin cewa ga samari kyawawa kamar farin watan sun zo garin ɗan luwaɗi ya dole hankali ya tashi kuma ga shi ba ya da jama'a a garin tun da kuma hijira ya yi ba ya da jama'a a garin bare ya ba waɗannan samari kariya kuma ga shi ba shi ya sa a cikin suratul da ce haza yawmun asib shi wannan rana ce mai wahala wannan rana ce mai wahalar gaske to shi kenan sai ga kuma mutanensa za su zo neman su auka musu to su a nan mala'iku suka gaya masa suka ce da shi bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun mun zo maka da abinda suke shakkarsa shi ne azaba wa ataynaka bil haqqi mun zo maka da gaskiya ma nunzilul mala'ikata illa bil haqqi to ga haqqi ne mun zo maka da dahir abinda da suke jayayya da shi a suke jayayya da kai akan sa da cewa in ba su bari ba azabar Allah za ka soka musu to yanzu ga sanan dahir sai yanzu za su kanta wa illa la salu kuma dan ne da gaske muke za mu tsirar da kai sannan kuma za mu halaka mutanen ka yace suka ce da shi fa asri bi ahlika
فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين
تكاذب أبنجي سيف قرشين كتا كابون أزوء الفتاة مقونا أبنجي فارو أجكين بلا يقص كتير شيء فأسر بأهلك ka tafi cikin dare da iyalanka ka fita da iyalanka cikin dare bitin min al-layli awar yanki na dare wattabi adbarum ka rika bin bayan su wala yaltafit minkum ahad kada daya daga cikin ku ya waywayo wamdu haythu tu'maruna ku tafi inda aka umarce ku wa qadayna ilayhi zalika al-amr muka yi masa wahayin wannan hukunci da muka zartar anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin karshen wadannan mutane yazo goshin asuba to daidai lokacin asuba daidai lokacin asuba ubangiji zai yanke karshen su wato annabi mala'iku suka ga wa annabi Lut alaihi salam cewa ayen a cikin dare ka fita da iyalanka in kun fita kada wani daga cikin ku kada wani daga cikin ku ya waywaya wala yaddafi minkum ahad cikin abinda illa mar'atuk innahu musibu innaha innahu musibuha ma asabahum inda maw'idahum as-subh alayhi as-subh biqareeb kada kowa ya waywaya Allah suka ce mata sai dai matakka ta za ta waywaya innahu musibuha ma asabahum abinda ya same su zai same ni inda maw'idahum as-subh da as-subh lokacin halaka su da as-subhan fari Allah zai halaka annabi Lut dama ya gaji ya gaji da su ya ce asuba sai an kai asuba kada su zo su yi mana wani ta'addanci cikin dare ku gama da su mana a huta ya ce alaihi asuba ku bi karim me kake ci na baka na asuba asuba ba ko kuma take ba kai hakuri wannan zai nuna maka girman laifin su ya ce wa qadayna ilayhi zalika al-amr makkah wasa wahayin hukuncin da muka riga muka zartar dangane da wannan al'amari ubangiji ya riga ya zartar da hukunci ya yanka hukunci anna dabira haula maqtu'un musbihi mutanen nan za a gama da su karshen su ya zo da asuba asuban fare za su ga za a share su daga doran kasa waja'a ahlul madinati
waja'a ahlul madinati yastabshirun قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
وجاء أهل المدينة يستبشرون لو كنت متى ننقلي قرن سدوم سكجل أبارا في النبي لوت يا إباكي سيف وقال سنة طولة سنة تفرين جيكي كمين قال لك وجاء أهل القوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات سكزو شكين فرين جيكي شكين فرين جيكي شين يستبشرون suna dariya suna fara suna sowa ga nama ya samu da tashi kana inna haula'i dhayfi yace wadannan baki na ne yake ga ya musu fala tafdahum dan Allah kada ku kunyata ni baki na ne kuma kun san mutumin da aka zo aka ci mutuncin bakin sa a gidansa ai an sa shi a cikin kunya an sa shi a kunya inna haula'i dhayfi fala tafdahum wattaqullaha wala tuhzun ku ji tsoron Allah kada ku dudarta an sa da suka bashi kan halu sai suka ce awalam dan haka anil alim
ba mun hana ka saukar da mutane ba, ba mun hana ka saukar da baki ba. Wato sun ja kunnensa cewa su fa ba abin nan ba tani ba tabo ba. Kada ya ga cewa wani mutum ne shi mai mutunci a garin ya ce zai saukar da baki, su fa in suka ga wani bakon su ba tani ba tabo shi ne suke tuna masa. Awalam nan haka anil alami, ba mun hana ka saukar da jama'a ba, ba mun hana ka saukar da mutane ba. An zaga za su ba shi kenan. Ya sake cewa ha'ula ibanati, ga ƴaƴana nan mata, in kuntum fa'ilin, in har ku masu san aikata abin nan biyan buƙatar ta sha'awa, ma'ana ga ƴaƴana nan mata ku aura. An ce ƴaƴansa biyu ne, amma kuma nan ya ce banati, shi yasa malaman tafsiri suke cewa yana nufin ƴaƴan al'umma. Tunda annabi a cikin al'ummarsa kamar uba ne. Annabi ya aula da mu'minin da kusa wa azwajuhu ummahatuhum. Saboda haka shi kamar uba yake ga al'ummarsa. Don haka duk wata ƴa mace a cikin al'ummarsa kamar ƴa take gare shi. Kuce ga ƴaƴana nan wato ƴaƴan al'ummata, kuje ku aura mu. Kaga duk dai wannan dan ya hana su wato aukawa abin nan din. Suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid. Shin ka sani ba, kai ka san halin ka san mu ba mata muke ba, kai ka san da muke ba. Qala law annani bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Lokacin da yake ina ma ina da karfin da zamu buga da ku, ko kuma ina da wasu jama'a wanda za su bani kariya. Wato da ce ina da jama'a da su bani kariya, da kun ga da kun ji ba dadi. To a lokacin suka ce qala salu inna rusul rabbika lan yasilu ilayka. Ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayka. Kace mu manzanni ne na ubangiji, ba za su iya masu su matso din. Kai dai kawai dauki iyalinka ka fita ka kyale su. Shi ne Allah yake cewa al'amruka innahum lafi sakratihim yamun. Na rantse da rayuwarka, Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, na rantse da rayuwarka, innahum dalle su mutanen Annabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, suna cikin wato bimuwar, suna cikin buguwar su, suna magagi, wato a bige suke sannan suna magagi a cikin wannan buguwar. A nan Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, don a nuna matsayinsa da girmansa da darajarsa. Banda Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda Allah ya rantsuwa da rayuwarsa sai shi. Yace la'amruka, ai la'amruka qadari, nayi rantsuwa da rayuwarka. Wannan ita ce shi ne tafsirin da mabiya yawancin malaman tafsiri suka gamsu da shi, cewa nan rantsuwa ce da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba kamar yadda wasu kaɗan daga cikin malaman tafsiri suka ce mala'iku ne suke rantsuwa da rayuwar Annabi Lut, ba haka ba. Allah ne yake rantsuwa da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yana da dama ya rantse da duk abin da yake dama. Ya rantse da dare, ya rantse da rana, ya rantse da wata, ya rantse da dutse, ya rantse da al'asar, ya rantse da duk wani lokaci ma, duk wani abu da Allah ya rantsuwa da shi zai iya rantsewa. Dan shi ya halicci komai, komai da komai mulkin sa ne, nashi ne, la yus'alu amma yaf'alu wa huwa yus'al. Ba wanda zai ce Allah zai sa kai kaza, amma kai za ka dube ka mai sa kai kaza. Dan haka kai yanzu kake ce ka rantse da babanka, za a tafi da nesa. Na'am. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahlifu bi abaikum. Fa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Ka koran sai da iyaye. Kada ka ce kai babanka babban mutum. Ba za ka rantse shi. Wannan bai halatta ba. Wanda duk zai rantse to da Allah kawai zai rantse. Shi yasa ba za ka rantse da annabi ba, ba za ka rantse da mala'ika ba, ba za ka rantse da wani ba. Sai dai ka rantse da Allah shi kadai. Kada ka ce tunda Allah ya rantse da manzo Allah kai ma za ka rantse da shi, a kai ba Allah bane. Shi Allah la yus'alu amma yaf'alu, zai rantse da wallayli, zai rantse da wadduha, zai rantse da washamsu, kai ba ka ce washamsu ba. Allahu akbar. Wanda yazo kuna magana kana so ka tabbatar maka da gaskiyar ka ce na rantse da rana, zai saurare ka. Ai magana kake ai Allah ma rantse da ita, kai ina Allah zai rantse da rana. Dan shi yana da dama ya abin da yake so, kuma kai ka san rantsuwar Allah da rana ba wai dan ta fi karfin ta ba, kai yake so ka gane girman sha'anin ka kawai, ka gane girman kudurar mulki da yasa a cikin rana din da dare din, da duk abin da ya rantsuwa da shi yana so da ya jawo hankalinka ka gane wata hikima da wata sirra ko abin da yake cikin abin. Dan haka ki rantsuwa da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam dan a girmama sha'anin Manzo sallallahu alaihi wasallam a nuna daukakar sa da daukakar matsayin sa. Lafi sakratu suna cikin bayan su Allah ya tsare suna cikin bayan su wato baye na sha'awar tsanani kan wannan bala'i wato har ma ta kai su kamar wanda suka sha giya suka bugu kaga wanda ya sha giya ya bugu ko ya bada ke wai da kace zaka ana ji wasu maganganu da kike ba zai ya ba dan da kike saura ka wanda ya sha giya ya bugu zai ke dura wa wanda a shara ya dura wa wanda a shara ko mai ma zai yi zai ke kashe ƴaƴansa zai iya kashe matarsa zai iya komai saboda cikin abuge to ubangiji sai sifanta wannan san da suke yi wa maza wato har ya kai kamar wato wanda ya sha giya ya bugu yana tangadi yana tambal tambal a kan haka su to haka zuciya take duk sanda aka cire san Allah daga cikinta to wani abu ne kuma zai zo shi ba za ka zauna haka fanko ba kamar yadda muka sha ba dole da ko dai ka cika ta da san Allah ko wani abu zai zo cika ta shi yasa dole dai musulmi ka gabatar da san Allah da manzansa a zuciyarka sama da komai ko wani abu da za ka so ya zama san shi yana da alaka ne da san Allah yana da alaka da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yadda idan ya ci karo da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to za ka ji baka san shi dan ya ci karo da abin da kake so ya ci karo da abin da yake mafi soyuwa a zuciyarka to haka ya kamata zuciyar mu'mini ta kasance amma in ya zan babu san Allah to san wani abu kuma zai zo ya shiga cikin atani hawa qabla an a'rif al hawa fa sadafa qalban khaliyan fa tabakkana yanzu ka zo kana abin da ya zo ya zama zuciyarka babu san Allah to duk abin da ya zo sai ka ji san lafi ya wuce iyaka saboda babu san Allah ba wani abin da zai sa wannan san da ya shiga zuciyarka ya zama yana da imani shi yasa idan wata ce ya ga ni yana so to sai ka kamar ya hauka in an ce ba zai aure ta ba sai ya shiga kiristanci sai ce ba komai bara ya shiga sai ya rida saboda mace ballantana a ce sai ya yi wani abu na saban Allah sai ga ai wani abu ne zai yi inda har zai same ta zai yi batawa da uwarsa da ubanta da danginsa da kowa da kowa saboda ita zai zama duk duniya ba abin da yake gani sai ita in gidan da ya shiga ta garin gidan sa duk zai ga kamar ita ce kawai kamar hotunan ta ne kawai duk aka lika gaba ta bayar da ya hauka shi kamar yadda majnun laila yake cewa al-amru ala diyar diyar laila uqabbilu zarj dar wa zarj dar wa ma hubbu diyar shaghafa qalbi walakin hubbu man sakana diyar shi in ya shiga kufai inda suka taba zama suka tashi kufan wurin alamun ga gidan sanci ga kwanuka ga korai ga waye inda suka taba zama suka tafi in yace ya shiga wurin ya je wannan garu ya yi masa kin je wannan garu ya masa kin je wannan garu yace wa ba ku ku diyar shi ba wai garin ne da shi ba a wanda ya taba zama a kusa da wannan garu shi ya dace kaga wanda dole ka ce masa ma wuce mai da zai kira shi ne hankali to shine nan ubangiji yake cewa la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantsi da rayuwarka lalle suna cikin mayan magagin bayan ya'mahun suna bimuwa wato basu san ma me suke ciki ba
fa akhadhathum sayhatu mushriqin faja'alna 'aliyaha safilaha wa antadna 'alayhim حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين
نعم Allah ya ce fa akhadathumus sayhatu mushrikin sai kara kara ta azaba ta kama su mushrikina daidai lokacin hudowar rana, wato dab da hudowar rana. Faja'alna 'aliyaha tafilaha, muka sanya saman garin ya dawo ƙasa. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil, sannan muka yi musu ruwan duwar wasu, ruwa na duwar wasu na yunkun wuta. Inna fi zalika la'ayatin, lalle a cikin wannan abin da ya same su akwai ayoyi, lil mutawassimina, ga masu tunani na tantancewa. Wa innaha, lalle garin wannan, lalle wannan birnin, labisa bilin muqim, yana nan a wani gwada mai tabbataccen gwada ne. Inna fi zalika, lalle a cikin wannan la'ayatan lil mu'minin, akwai aya ga mu'minai. Wato ubangiji madauki sarki sai gaya mana azabar da ya mutu. Fa akhadathum sayhatu mushrikin, da asuba, wato da asuba dab da hudowar rana, lokacin da rana za ta hudu, akhadathum sayha, sai wato kara, suka ji wani kara, kara ne na mala'ika. Wannan karan ya dugunzuma su, ubangiji ya kara halaka su cikin dare, ta yadda duk za su haɗu guri guda, wanda ma ya ɗan fita ya dawo gida, wanda ma ya yi dubo wannan uwansa ya shigo gari, kowa da kowa duk an tattara guri ɗaya, kuma a lokacin da ba ka taɓa tsammanin wani abu zai sauka musu na azaba. Wani sai da ya tattara su, kuma suna cikin bacci da bai shari da mafari, ana ta shure-shure, ashe mala'iku sun shigo gari. Haka mala'ika ɗaya ya yi ƙara, ai dole duk gari a tarwatsi, gaba ɗaya dole a rugunsume. Saboda haka ƙara aka fara yi musu, wannan ƙara ɗin sun ta gigita su, ta fito da su daga gidajensu. To a wannan lokaci, faja'alna 'aliyaha tafilaha, sai muka mai da saman ta ya dawo ƙasa, wato mala'ika Jibrilu ya sanya fikfikensa, ya abin nan ya tattago ƙasan garin, wato gaba ɗaya aka tattago ƙasan garin, kamar yadda za ka tattago ƙasan dashe da abin da ke cikinsa na sauya gaba ɗaya ka ciro shi. To haka aka mala'ika Jibrilu ya nutsa fikfikensa a cikin ƙasa, sai da ya tattago ƙasan garin gaba ɗaya, aka yi sama da su har sai da mala'iku suka rika jin kukan gajinsu da tattabarunsu da awakinsu da shanu da kukan mutane. Sannan sai ubangiji ya ce a kife su, kuma bayan an kife su, wace a to a bi su da ruwan duwar na wuta. To ka duba irin yadda aka halaka su, ba wata al'umma da aka taɓa yi irin wannan azaba kala kala. Ita kanta wannan ƙaran ta farko azaba ce, ita kanta azaba ce. Sannan bayan haka aka ci gasu da aka yi sama da su, aka yi ƙoli-ƙoli da su, har sai da aka kusa kaiwa inda mala'iku suke wasu sama da ɗaya. Sannan aka kifar da su, suka rufto a haka. Bayan su rufto kuma ba a ƙyale su a haka ba, sannan kuma aka bi su da duwar wasu wuta, aka halaka su. Babu wata al'umma da aka taɓa yi irin wannan, don babu wata al'umma da ta taɓa raifi irin nan. Ka duba abin da Allah yake ta magana, ba a maganar ma shirka, duk da cewa shirka babban laifi ne, amma bayan shirka, bayan kafirci, babu kuma laifin da ya kai baki. Sama yake da laifin kisa, sama yake da laifin zina. Saboda haka ubangiji da ya yi wannan ƙoli-ƙoli da su, ya dawo da su kaɗa. Shi yasa za a zama da gaske sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan kashe ɗan duwatsu, ba magana cewa ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba, a wannan sai kamar duka. Amma ɗan duwatsu da mai yi da wanda aka yi duk aka shi, sahabbai suka yi ta tattaunawa akan ya za a kashe, wani ce a ƙona su kawai a babbaka su da wuta. Sayyidina Ali abin da ya ce, Sayyidina Ali abin da ya ce, a babbaka su da wuta. Wasu suka ce a yadda za a je a samu wurin da ya fi ko'ina tsololuwa a gari, a samu wani wurin da ya fi komai tudu, kawai a sako mutum da ka, ba wai ba a turo shi ko ya zo da ƙafa ba ko ya zo da duwawu, a'a ya zo da ka. Sannan in ya zo da ka, wasu kuma an aje su a ƙasa da muyagun duwatsu a su bi shi kuma da shi da jima. Suka ce haka Allah ya yi musu, ba haka za a yi waɗanda duwatsu a Kandahar ta ƙasar Pakistan, a abin Afghanistan. Kasan gari ne da ya shahara da 'yan luwaɗi. Lokacin da 'yan taliban suka kama garin, aka riƙa faso 'yan luwaɗi, haka ake zuwa da su a zo, ko a zo a samu wani kurɓaɓɓen gida sai a tura su cikin sai a sa ka tafi da kai a rusa gidan akan su ko a samu wani katon kasuwar ganuwa da ta ka za ta fada a sace a karkashin ta a daure a turo masa ganuwa haka su karkai ne har suka tsantsace garin insha Allah gobe za mu kara ta kiskar kuma mu faɗi abubuwan da suke da alaka da luwadi Allah ma ɗauki sarki kiyaye mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.